Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 11 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na dala trillion 1.9 don tallafin coronavirus da zammarta da komada tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Haka kuma a jiya Laraba, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Merrick Garland a matsayin Attorney General na Amurka. Jama'an tsaron Myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke Yangon a jiya Laraba, inda ma'aikatan hanyar jiragen ƙasa da ke yajin aiki suke gangani.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar Niger, hukumar yaƙi da cin hanci ta ba da sanarwar karɓo makudan kuɗaɗen haraji da suka makale a hannun wasu kamfanoni da 'yan kasuwar ƙasar da aka ke zubawa a asusun gwamnati.
Sama da miliyan 2,000 na sefa ne hukumar ta halshiya ta ce ta yi nasarar karɓowa daga hannun waɗanda suka yi marsisi a kan kuɗaɗen harajin fiton kaya da makamantansu.
Sannan za ku ji cewa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya sake jaddada matsayar gwamnatinsa a kan hana bara a faɗin jihar.
Zan iya fito da mutane 100 a garin nan da suka yi haddin ƙur'ani ba su taɓa yin bara ba. To dan me mutum zai ce mana sai an yi bara? Ba mu yadda ba. In kana son ka yi wannan ka je wata jiha. In har kana jihar Kaduna, wallahi tallahi za mu kama ka, za mu hukunta ka, kuma za mu kwace yaran, za mu maida su wurin iyayensu, domin haka addini yake, haka doka take.
Za ku ji martanin da malaman tsangaya suka yi. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na dala trillion 1.9 don tallafin coronavirus da zammarta da komada tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Wannan ita ce babban nasara da shugaban ya samu a majalisar tun bayan da ya kama aiki. Yanzu kudirin zai je gaban shugaba Biden, wanda zai sanya masa hannu don ya zama doka a gobe Juma'a, a cewar mai magana da yawun fadar White House Jen Psaki. Haka kuma majalisar wakilan Amurka ta amince da tallafin kasashen waje na dala biliyan 11 a zaman wani bangaren kudaden tallafin Amurkawa na dala trillion 1.9. Wannan matakin shine mafarin martanin da Amurka ta dauka na yaki da annobar coronavirus na kasa da kasa, abinda wani tsohon jami'in bada agaji ya fada wa 'yan majalisar kenan. Har yanzu akwai gibi a cewar Rajiv Shah, tsohon jami'in cibiyar raya kasashe, wanda a yanzu kuma shine shugaban gidauniyar Rockefeller a lokacin zaman kwamitin a jiya Laraba. Ya kara da cewa dan Amurka ta iya jagoranta kasashen duniya wajen cike wannan giban, ta yiwu akwai bukatar dukanmu mu kara yin hobbasa don tattaro abokan hulɗa ta hanyar bankin duniya da bankin bada lamani da kuma sauran hukumomi da za mu iya fada a ji. Kwararru sun yi kokarin ganin kudin tallafin na Amurkawa ya kunshi dala biliyan 20 ta bangaren agajin da za a ba kasashen waje. A gefe guda kuma a jiya Laraba, majalisar dattawan Amurka ta amince da Merrick Garland a matsayin Attorney General na Amurka. Garland dai alkalin kotun ɗaukaka ƙara na tarayya ne kuma tsohon jami'in ma'aikatar shari'a, wanda a shekarar 2016 aka zaɓe shi don aiki a kotun kolin Amurka amma 'yan Republican suka hana. Garland dan shekara 68 ƙwararren lauya ne kuma mai bincike akan manyan laifuka. An tabbatar da shi mukamin Attorney General a cikin sauki, ɗaya daga cikin muhimman mukamai a gwamnatin Biden, wanda kuri'u 70 suka amince da naɗan, 30 kuma suka yi akasin haka a majalisar. Dukan waɗanda ba su amince da naɗan ba 'yan Republican ne, ciki har da Ted Cruz da Josh Hawley. Ƙarin girman da Garland ya samu a ma'aikatar shari'ar ƙasar ana sa ran zai kai ga sauya muhimman manufofi akan shari'ar manyan laifuka a ƙarƙashin gwamnatin Biden, kama daga yiwuwar hana hukuncin kisa a matakin gwamnatin tarayya da aka koma yi a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump, zuwa binciken kwakwaf a rundunonin 'yan sanda da ake zargi da saba haƙoƙin al'umma.
Madalla an jima kadan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. A jamhuriyar Nijar, hukumar yaki da cin hanci ta Halsiya ta ba da sanarwar karbo makudan kudaden haraji da suka makale a hannun wasu kamfanoni da yan kasuwar kasar da waɗanda aka yi rubda ciki a kansu a maimakon azuba asusun gwamnati. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Sama da miliyan 2,000 na sefa ne hukumar ta Halsiya ta ce ta yi nasarar karɓowa daga hannun waɗanda suka yi marsisi a kan kuɗaɗen harajin fiton kaya da makamantansu, kamar yadda shugabannin hukumar suka bayyana a ganawarsu da manema labarai. Kaftan Sama'ila Alhaji Isu shi ne shugaban sashen kula da bincike a hukumar yaƙi da cin hanci.
Bincike ne wanda ya shahi reset fiscal, kuɗaɗen haraji ba. Na biyu kuma kuɗaɗen ne wanda ba su shahi haraji ba a wanda ya kamata a zuba a cikin reserve public ba. Na uku kuma ya shahi kamar bincike wanda ake yi a nan a Yamai wanda ya shahi kamar kuɗin da ya kamata a zuba idan an yi kamar an auna kayayyaki a duwan kwasan ba. Kuɗin da yanzu da muka yi lissafi sun kai wajen miliyar guda 2,300,000.
Hukumar ta yaba wa takwarorinta na wasu ƙasashen yammacin Afirka saboda gudunmuwar da suka bayar wajen gudanar da wannan bincike da ya shafi abubuwan da suka wakana tsakanin shekarar 2018 zuwa 2020, kamar yadda kwamishina Ibrahim Aliyu Sanda ya bayyana.
A bisan wannan bincike kaya da suke hutawa ko daga wani kotonu wani lome da ake cewa za a kawo nan da basu iso ba, ko wanda aka ce za su wasu ratsa kasa musu wuce da basu biyo ba, mun samu tallafi ga kungiyoyin cin hanci da rashawa na kasashe makwabtanmu kamar Benin, Togo da Burkina Faso. Kenan nan ga muna son mu bayyana musu shi ma godiyarmu da suka kama mana biskan wanga aikin.
Yanzu haka wasu jami'an hukumar ta Halsiya sun kaddamar da bincike ba sani ba sabo a wasu daga cikin ma'aikatun ministoci akalla 8 da nufin tantance wainar da aka toya a tsawon shekaru a ci gaba da farautar mahandama dukiyar kasa, in ji daraktan yaɗa labaranta Mutare Attau.
A litinin wannan mara ta huce da ya an tura ma'aikatan Halsiya cikin ministar ma'aikatocin gwamnati guda 8 sun fara aiki tukuru. Doka ta ce dole ka bada kai, dole ka saurari mutane, kuma akwai abin da ke bisa kanka dole kai bayani. Da ka zo Halsiya ka san ba wani za a zawa bane a nemi ai wani tiriji ko ai wani cin hanci ko wani rashawa. Da ka kalla masu aiki Halsiya saboda zababbu ne cikin zababbu, alhamdulillah.
Baya ga batun kwato kuɗaɗe daga hannun masu kewayewa hanyoyin biyan haraji da haɗin kan wasu ɓargurbin ma'aikata da waɗanda ke karkata akalar dukiyar ƙasa, hukumar Halsiya ta sha alwashin ci gaba da bin diddigi don ganin an gurfanar da su a gaban kuliya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Jami'an tsaron Myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke Yangon a jiya Laraba, inda ma'aikatan hanyar jiragen ƙasa da ke yajin aiki suke gangani, yayin da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin sojan ƙasar ta shiga kwana 36 a jere. Ma'aikatan da ke yajin aiki tare da wasu ma'aikatan gwamnati sun jagoranci gangamin nuna ƙin amincewa da gwamnatin soja, wacce ta fara mulki ranar 1 ga watan Fabrairu bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula ƙasar juyin mulki, suka kuma tsare shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi da wasu manyan jami'an gwamnatinta. Ma'aikatan hanyar jiragen ƙasa sun haɗe daga mayar ƙungiyoyin ma'aikata tara a Myanmar don yin yajin aiki a ranar Litinin don nuna goyon bayansu ga zanga-zangar nuna rashin jin daɗin juyin mulkin da kuma hurawa gwamnatin sojan wuta. jami'an sojan dai sun yi ikirarin cewa an tafka maguɗi a zaben da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata, wanda jam'iyyar NLD ta lashe a matsayin dalilinsu na yin juyin mulkin, zarge-zargen da hukumar Myanmar ta musanta. A halin da ake ciki, gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan Aung Paison da Kim Philip Thetmon, manyan 'ya'yan babban kwamandan sojan Myanmar da ke mulkin kasar Min Aung Hlaing. Baitul Mana Amurka da ta sanar da takunkumin a jiya Laraba ta zargi Min Aung Hlaing da jagorantar waɗanda suka hanbarar da zababbiyar gwamnatin farar hular ta Myanmar. Amurka ta sanya kungiyoyin masu tsauran ra'ayin addinin Islama biyu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Mozambique a matsayin kungiyoyin 'yan ta'addan kasashen waje bisa zarge-zargen alaka da kungiyar IS. Dakaran Allied Democratic Force da ake kira ADF a takaice a Congo da shugabansu Seka Musa Baluku da kungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a da ake kira ASWJ a takaice ta Mozambique da shugabanta Abu Yasir Hassan, har da su a sunayen 'yan ta'addan na duniya. Matakin ya hana mambobin kungiyoyin zuwa Amurka, ya kuma sanya takunkumi kan duk wata dukiyarsu da ke da alaka da Amurka, da hana Amurkawa yin wata hulɗar kasuwanci da su, kuma laifi ne wani ya ba su kayan aiki ko taimako a gwagwarmayarsu. Amurka ta yi wa kungiyoyin lakabi da ISIS DRC da ISIS Mozambique. ISIS shine sunan 'yan kungiyar ta Islamic State a takaice.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya har yanzu dai maganar daktar da almajiranci a jihar Kaduna ta ci gaba da daukar hankali saboda gwamnati ta dage kan cewa duk malamin da ya kawo almajirai Kaduna za a kama shi, amma malaman makarantun tsangaya sun ce hakan ya saba wa matsayin da aka cimma a farko. Daga Kaduna ga rahoton da wakilinmu Isa Lawal Ikare ya aiko mana.
Amma dai gwamnatin jihar Kaduna ta kafa kwamiti na musamman domin tattara almajirai da kuma maida su gidajen iyayensu, wanda kwamitin ya ɗibe ɗaruruwan almajirai a faɗin jihar Kaduna, ciki kuwa har da almajiran makarantar Sheikh Tahir Usman Bauchi. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rifa'i, wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a lokacin kaddamar da wani kwamitin kula da walwalar yara da kuma kare 'yancinsu a jihar Kaduna, ya ce gwamnatin jihar Kaduna na nan akan matsayinta na cewa ta riga ta hana almajiranci a faɗin jihar baki daya.
Mu a ganinmu almajirci wani hanya ne na take hakkin yara. Duk wanda ya ce zai ɗauko yara ya raba shi da iyayensu ya zo da su wai Kaduna almajirci, za mu kama shi, za mu ɗauki yaran mu mayar da su wurin iyayensu, domin hakki ne kan iyayensu su lura da iyayensu, ba su ba wani ya lura da su ba. Bara ne ba maso, kuma bara ba musulunci ba ne, bara ba addini ba ne, bara baya cikin al'adunmu. Sai su ce a ba son karatun Qur'ani, da bara ne kawai za a iya karatun Qur'ani? Mu da muka yi karatun Qur'ani mun yi bara ne? Zan iya fito da mutane 100 a garin nan da suka yi haddin Qur'ani ba su taba yin bara ba? To dan me mutum zai ce mana sai an yi bara? Ba mu yadda ba. In kana son kai wannan ka je wata jiha, in har kana jihar Kaduna wallahi tallahi za mu kama ka, za mu hukunta ka, kuma za mu kwace yaran, za mu maida su wurin iyayensu, domin haka addini yace, haka doka tace.
Wannan jaddada matsaya na gwamnatin jihar Kaduna kan dakatar da almajirancin da gwamnan jihar Kaduna ya yi da bakin shi dai, ya jawo hankalin malaman makarantun tsangaya na jihar Kaduna da suka ce ba dai wannan ce matsayar da suka samu da gwamnatin ba. Gwani Suleiman Idris Mai Zube shine shugaban wannan kungiya.
Wannan duk abin da mutum baya so zai iya kawo wani abu da ya fake da shi, ya ga cewa ya jingina shi da shi dan ya samu karbuwa a wurin wanda ba su son abin. Amma mu bamu ga cewa yaran da ake take hakinsu ba illa iyaka makarantun sangayo mun sha fada. Ilmantar da yara ake karatu alkur'ani kuma da tarbiya. Duk wanda ya makarantar tsangaya ya fito za ka ga yanayin ladabin shi da tarbiyan shi ya fita daban. Amma duk wanda yake zamto yana adawa da irin wannan makarantun karantu komai yana iya kirkira ya fada dan ganin cewa sai an danganta mutane wasu abubuwa na aibu kafin a samu karbo yanda za a ga cewa an kawo karshen shi. Kullum muna fada cewa mu yan jihar Kaduna ne kuma doka ta ba mu dama.
Babban magana da gwamnati magana karatun alkurani ne ce dole ne sai an yi bara.
Ko wannan mun tattauna wannan batun da speaker din mun ce muna da tsare-tsare sun ba mu bill akalla mun kai wurin wata 2 zuwa 3 kuma akwai abubuwan da muka canza wanda iyayen yara za su shigo ci wanda suke bada daliban su don a karantar da su alkurani har su haddace shi kuma har su rubuta shi. Duka wannan tsare-tsaren mun yi su akai idan har baran ne suka ce ba su sai gashi kuma sun fito da irin wannan. To dama ana neman wata kafa ne wanda suke so a ga cewa an fake da shi an aiwatar da kowane irin abin da za a aiwatar akai.
Tun bayan kaddamar da kwamitin mai da almajirai garuruwan su da gwamnatin jihar Kaduna ta yi dai aka fara wasan buya tsakanin almajirai da ƴaƴan wannan kwamiti. Amma dai duk da haka kwamitin ya kama almajirai da dama. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da bajakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka huiba.
Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da tattaunawa kan matakan da mata za su iya dauka domin cimma burinsu na dafin madafin iko. Yau bakin da muka gayyata sun zayyana waɗansu kurakurai da su matan kansu ke yi da suke ganin ya kamata a yi karatun tanatsu idan ana so a kwashe da mara. Bakin namu dai har ma yau su ne shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya Madam Glory Laraba Shoda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar matan Fulani babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar birnin tarayya Abuja. Ga jagorar tattaunawar Madina Dauda.
Malam Zofajenki Balaraba, menene shawararki ga namu shugabannin da ke cewa kullun a mace dai bai kamata a jita ba ko a ganta gaba ɗaya ma wurin zamanta gida kawai? To gashi yanzu kuna cewa su fito su shiga siyasa za ku mara musu baya?
Ni shawarar da zan yi ko kuma kalubale zan yi,
ki tuna fa cewa Babu Buhari ma ya muku alƙawarin zai ba ku bai bada
ai shine yanzu abin da nake so in faɗa din shine wannan kaso 35 din nan a bamu kuma sai an bamu ba da ƙarfi ba amma cikin hikima zamu. Ai mu mata ne, su ma sun manta ne cewa mu ma mun iya. Ai duk mace indai kana da miji ka san yadda za ka yi ka samu naira 100,000 a hannun shi ko baya kyauta zai maka. Saboda haka wannan system din zamu dauka yanzu a Najeriya ba fada bane ba yaki bane, ai kayan mu ne. Shi kan Buhari ai tun da ya alkawari shi mai cikawa ne zai cika. Su dai waɗanda suke nema su dakile din to su ji tsoron Allah, su ma fa suna da ƴaƴa mata kuma babu mamaki bayan ransu kuma sai kuma a zo a daga wasu. Bayan an daga su za su fito daga kabari ne zo su ce a'a. Sannan kuma abin da nake so ki sani Hajiya Madina, duk wani poster an kika gani na sai da sabulu ko jambaki mata ake sawa. Eh saboda an ga
mu ne ƴan kwalliya,
ba mu ne ƴan kwalliya ba, mu ne aka rena wayo dai. Saboda an rena mana wayo, in ba in gaskiya ne yanzu maza competition ake yi da su na girki ana ba su miliyan 5 miliyan 10 me yasa suka yi competition din? In haka ne to mu ma yanzu za mu hana su fitowa su su daina fitowa ana sa musu poster suna tallan sabulu ma kamfani Omo riga mace ta fito in dai ta san tana da baki ta tabbatar da za ta iya muna nan ni nayi kalubalanta ta fito zamu mara mata baya dole ne mace abatta ta yi abin da lokaci yazo da shi
ba wai fadan dukanku nan shugabanni ne kuma mata ne ku
duk wanda ya samu kansa a wajen nan zamu mara mishi baya ko wane ne mu muna fada ko kece kika fito mu ne ragoma goma nan shi zamu sa adashi tunda mun ji dadi gani ga shugaban mu na mata baki ɗaya na Najeriya ta je ta kafa wannan adashi a kira Asusu ana bude account a kira mu the local government the world mu zamu bi in Allah ya yarda a dinga kiran taro za a sha mamaki su dai mara su zauna kar fa su bari fa idan mata suka kwace wannan guri wallahi tallahi dai su zama ƴan kora
shawara ki ta ƙarshe
shawara na ta ƙarshe ina son bawa madam shawara kan cewa da Allah ta rinka yi organization din wani committee haka da za a rinka dan meeting haka nan ko da su ɗaya a wata biyu ko a wata uku haka nan ai invite ma ba har daga makwabta ba wai sai nan cikin Abuja ba har da makwabta wanda suke nesa ma kusa zuwa ko da su biyu ko su uku a shekara haka mu kuma nan da mun na Abuja a rinka yin ko da wata biyu haka ko uku haka nan ana haduwa ana tattaunawa ana sanin me ake ciki haka kuma ya kamata mu hadu mu rinka zama a san matsalan a'a ko wata tana da matsala a'a wannan tana cikin wani damuwa ka naira 10-20 a tara a rinka taimakawa wanda suke can cikin irin surga da dan wasu wurare haka nan a samu wannan shi ma ƙari ci gaba ne insha Allah rabbil alamin
to warin da gare ki ma ke ce gaba ɗaya zaki rufe mana shirin bari mu ji shawarar ki ta ƙarshe
wallahi na ji dadin wannan taron da muka yi yau kuma na bar yanzu muka gama wannan abin zan bata kadi na ita ma an bata karbina su mu fara muna miti mu hadu mu sanin da zamu yi don muna kokarin abin nan kin san mata kowa yana son ya zama shine shugaban kansa kowa yana da kungiya kanana kishi ya hana mu zo mu hada hannu tare mu yi magana da murya daya problem da muke da shi a mata kenan ita ce kadai wace ce wannan matan kaza shine problem din mu bari mu baki example din ita Juma Alhassan lokacin da nake takarar president wannan kujerun wallahi matan nan ta tsaya daga karfe 10 na yam na safe har washe garin Sunday muna election ta tsaya mun kuma lokacin kin san tana da kafan tana ciwo wallahi matan nan ko ta je ta fita daga wajen ta je wani wuri ko ta ce bari ta je ta ci abinci a'a nan ta tsaya ta ce wannan ba za a yi rigging ba ita za ta tsaya da kafan ta ta yi supporting da ita da volunteering da Hajjusani haka suka tsaya mun suka yi supporting ma ita kuma first lady tana nan kuma tana supporting daga villa saboda irin support din nan muka samu wallahi mace za ta zarce ta zama kome take so shi yasa na ji dadin maganar da tayi tace mu fara meeting zauna mu yi planning abin da muke so mu yi mu ana da bank ina ji akwai bank na mata da suke da shi amma ban san kan shi ba I don't know wanda suke running din shi amma we can start our own kaman tantan
Asusu dan da suka ce a bude
wallahi Asusu din zai taimako the last time mun kira duk aspirants muka kira su women center ni na kira su da goyon bayan first lady din mu muka yi kuma including women in politics muka yi taro din nan mata suka zo daga ko ina a Nigeria ina da list din su mata da suka fito takara suna fa da yawa suka zo daga ko ina muka yi meeting aka kira baba Buhari ya zo president shi ma ya zo wajen yayi magana shugaban APC Adams Oshomole ya zo da shugabannin different political parties ba wai an yi na wani political party bane suka ba mu promise wai za a ba mata amma kin ga abin da ya faru mata da yawa sun biya kudin su sun an cinye kudin su ba a ba su ba a primary aka kore su da duwatsu da sauransu duk suka kasa polling ta kashe kudi ta je da primaries amma ina haka ya zama a ko ina wasu ma an ba su aka zo aka same su aka ce an yi withdrawing so irin wannan abun ne
wannan Asusun naku in kuka bude shi misali kuka tara kudi shi da wannan kudin za ku rika amfani da shi wajen taimakawa waɗanda suka fito takara kenan
za su sai form in suka sai form za a yi posters za a yi menene muna da kuma development partners da suke training din su muka yi musu later za a yi musu training aka yi musu training su ma suna bada dan kudi su ce to gashi na aspirants mu ma sai mu taimaka aka taimaka muka zaba mata kuma su zauna su ce muka zabe mutum daya a ce okay it's okay ba wani zabe mutum daya ba wannan ya ce ban yadda ba wannan mutum goma su fito muka zabi mutum daya aka zauna aka yi muka yi namu primary din na mata aka ce to gashi nan Madina ne muke so to ya zama Madina din ne kar a tashi a ce ga Gloria nan ta fito ga Balaraba ta fito ga Hajjia ta fito kaza kaza su ce su busu yadda ba in muka samu muka yi wannan wallahi za mu samu nasara so ni ina roƙon mata da Allah mu manta da ko wane ne kin fi wannan kyau kin fi wannan sa kaya kin fi wannan kudi kin fi wannan menene duk mu manta da shi mu zo mu hada hannu mu taru lokacin siyasa ya zo mu nemi wanda suke so wanda suke da zuciyar yin siyasa din mu mara musu baya
to da fata mata sun amfana da wannan mukala da zai kai ga cimma gurin su na bada gudunmuwa ga harkokin mulki da ci gaban kasa Nan kuma za mu sallama da bakin namu shugabar kungiyar gamayyar mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar birnin tarayya Abuja yanzu a madadin su duka da wakilinmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dedune da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan tattaunawa baki ɗayanta da kuma sauran batutuwa da muke gabatarwa a wannan shiri a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke.
To madalla.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a zamu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
To madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa takeice.
Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudirin shugaba Joe Biden na dala triliyan 1.9 don tallafin coronavirus da zammarta da kuma da tattalin arzikin Amurkawa da masana'antu. Wannan ita ce babban nasara da shugaban ya samu a majalisar tun bayan da ya kama aiki. Yanzu kudirin zai je gaban shugaba Biden wanda zai sanya masa hannu don ya zama doka a gobe Juma'a a cewar mai magana da yawun fadar White House Jen Psaki. A gefe guda kuma a jiya Laraba Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Merrick Garland a matsayin Attorney General na Amurka. Garland dai alƙalin kotun ɗaukaka ƙara na tarayya ne kuma tsohon jami'in ma'aikatar shari'a wanda a shekarar 2016 aka zaɓe shi don aiki a kotun ƙolin Amurka amma 'yan Republican suka hana. Jama'an tsaron Myanmar sun kai samami a wata unguwa da ke Yangon a jiya Laraba inda ma'aikatan hanyar jiragen ƙasa da ke yajin aiki suke gangami yayin da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin sojan ƙasar ta shiga kwana 36 a jere. Ma'aikatan da ke yajin aiki tare da wasu ma'aikatan gwamnati sun jagoranci gangamin nuna ƙin amincewa da gwamnatin sojan wacce ta fara mulki ranar 1 ga watan Fabrairu bayan da sojoji suka yi wa gwamnatin farar hula ƙasar juyin mulki. Suka kuma tsare shugabar kasar Aung San Suu Kyi da wasu manyan jami'an gwamnatinta. Amurka ta sanya kungiyoyin masu tsauran ra'ayin addinin Islama biyu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Mozambique a matsayin kungiyoyin 'yan ta'addan kasashen waje bisa zarge-zargen alaka da kungiyar IS. Dakaran Allied Democratic Force da ake kira ADF a takaici a Congo da shugabansu Seka Musa Baluku da kungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a da ake kira ASWJ a takaici ta Mozambique da shugabanta Abu Yasir Hassan har da su a sunayen 'yan ta'addan na duniya.
Don masu sauraron da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hanzi, a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da tafiya na gabatarwa, sai kuma Chubahiro Jiyudine da ya bada umarni, amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.